This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Talata 20 ga watan Fabrairu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai.
Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta ƙasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza. Yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza ta ce adadin Falasɗinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya zarta mutum 29,000. Akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirginsu a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin. Bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa yana duba yiwuwar sanya wa Rasha ƙarin takunkumi biyo bayan mutuwar madubin 'yan adawar ƙasar Rasha Alexei Navalny da aka tsare a gidan yari.
Kanan labaran kenan a cikin shirin na yanzu za ku je da ofishin babban mai shari'a jihar Kano a arewacin Najeriya ya kudura aniyar kaddamar da bincike domin gano dalilin da ya sa wani alƙalin babban kotun shari'ar musulunci a jihar ta Kano ya ba da umarnin sakin matashiya Murja Kunya da aka zarga da yaɗa madara a kafin sadarwar zamani da hukumar Hizba ta gurfanar a gaban kulliya.
An kawo ta 13 ga wata a gidanmu ta kwana 14-15 ga wata kuma kotun da ta kawo ta nemi tana son ta karba ba.
Sai a biyo mu domin jin ƙarin bayani kamar kotu safiyar Talata. Yau ma muna tafe da shirin tsaka mai wuya tare da Aliyu Mustapha Sokoto. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta ƙasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza. Yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza da ke ƙarƙashin ikon Hamas ta ce adadin Falasɗinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya wuce mutum 29,000. Sojojin Isra'ila sun ba da rahoton kai hari a Khan Yunis a jiya Litinin, wato birni mafi girma a kudancin Gaza, yayin da ƙasashe ke ci gaba da bayyana damuwa akan shirin da Isra'ila ke yi na kai farmaki a birnin Rafa da ke kusa, inda Falasɗinawa miliyan 1,500 suka fake. An gwabza faɗa a ciki da wajen asibitin Nasir da ke birnin Khan Yunis, wanda hukumar lafiya ta duniya ta ce baya aiki a yanzu. Ofishin kula da ayyukan jinƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ana ci gaba da tattaunawa akan kwashe sauran marasa lafiyar da suka rage a asibitin. Akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirginsu a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin, bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen, a cewar rundunar sojan Amurka. Tsawon makonni kenan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ke harba makamai masu linzami a kan jiragen ruwa da ke wucewa ba tare da sun haddasa wata ɓarna ba, ko kuma a lokuta da yawa makaman ba sa taɓa jiragen a wani ƙoƙari na tilastawa Isra'ila daina yakin da take yi da mayakan Hamas a Gaza. Amma harin baya-bayan nan shi ya fi muni. Rundunar sojan Amurka ta tsakiya ta faɗi cewa wani makami mai linzami guda ya taɓa jirgin ruwan Ruby Mar, inda ya haddasa ɓarna har sai da ma'aikatan jirgin suka kira wayar neman ɗauki. Jirgin na Ruby Mar yana tafiya ne ɗauke da tutar Belize, amma wanda ya yi masa rajista yana Birtaniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa yana duba yiwuwar sanya wa Rasha ƙarin takunkumi biyo bayan mutuwar madubin 'yan adawar ƙasar Rasha Alexei Navalny da aka tsare a gidan yari. Mun riga mun sanya takunkumi, amma Amurka na duba wasu matakan, abinda Biden ya faɗawa manema labarai kenan a fadar White House. Tuni dama ya zargi shugaban Rasha Vladimir Putin da 'yan barandansa da hannu a mutuwar Navalny a makon da ya wuce. Mutuwar Navalny dai na zuwa ne a daidai lokacin da Biden ke kokarin ganin majalisar dokokin Amurka ta amince da kudirin kudin tallafi na dala biliyan 95 don kasashen Ukraine, Israila da Taiwan, yayin da 'yan adawa da yawa daga jam'iyyar Republican a majalisar ba sa goyon bayan kudirin.
An jima kadamarin za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu garzaya da ku ta daba tambin giwa wato jihar Kano a Najeriya. Inda ofishin babban mai shari'ar jihar ya kuduri aniyar kadamar da bincike domin gano dalilin da ya sa wani alƙalin babbar kotun shari'ar musulunci a jihar ya ba da umarnin sakin matashiya murja kunya. Kamar dai da za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari ya aiko mana daga Kano.
A ranar Talata makon jiya ne hukumar ta Hizba ta gurfanar da murja kunya a gaban babbar kotun shari'ar musulunci ta Kano bayan da jami'an hukumar suka damke ta yunkurin jefa ɗan mata cikin harkokin karuwanci, shigar tufafi da kalaman rashin ɗa'a da kuma yaɗa zantukan batsa ta cikin kafofin sadarwa na zamani na daga cikin laifukan da ake tuhumar murja kunya da aikatawa. Wanda yake ta musanta dukkanin su a gaban kotun, al'amarin da ya sanya kotun ta yi umarni a miƙa ta gidan gyaran hali zuwa ranar Talatan nan gabanin ta saurari bukatar neman belin da lauyoyin murja suka gabatar mata. To amma a cikin ƙarshen mako sai kwatsam labari ya bayyana cewa jami'an kula da gyaran halin na Kano sun saki murja kunya, al'amarin da ya tada ƙura a tsakanin al'umma. Sai dai misbahu lawan kofar Nasarawa da ke zaman kakakin hukumar kula da gyaran hali ta Najeriya reshen jihar Kano na cewa
mu ba mu ba da ita karshen mako, mu ba da ita a ranar Alhamis, wanda ranar Alhamis zai kama 15 ga wata, an kawo ta 13 ga wata a gidanmu ta kwanan 14, 15 ga wata kuma kotun da ta kawo ta nemi tana son ta karba abata, saboda haka muka danka mata. Kaga mu ajiya ce gare mu.
Yanzu menene masaniyar ku dangane da inda murja take?
To mu dai mun ba da ita murja, kuma ta tafi misali ko tana gidanta ne ko makamantansu misali, amma da a ce hukunci aka yi mata, to da murja mu muka san cewar ga matsayinta ga inda za mu ajiye ta.
Wannan lamari dai ya sanya wasu na zargin cewa akwai alamun hannun gwamnati a cikinsa, amma kwamishinan yaɗa labarai na gwamnatin Kano Baba Halilu Danci ya musanta.
Ba shakka tana cikin gidan gyaran hali, amma ana cikin wannan sai kuma wadansu suka yi petition a wata security agency din, so su kuma suna bincike kaida ida wannan ana bincike ko wuta ko mutum yana cikin gidan hali ko ina a gaice shi ko a neme shi, amma kamar natan ka tana cikin gidan hali ne ba za a iya zuwa kai tsaye su ce mata a basu ita ba, dole sai sun koma ta hannun kotu da ta ba wai sakin ta aka yi haka ba.
Me matsayar gwamnati game da wannan batu na murja, tun da har ma an fara zargin 'yan siyasa wala Allah jami'an gwamnati?
Shi matsayin gwamnati ma saboda kawai dai ta wayar da kan mutane cewa ga abin da ke ciki, saboda akwai yan hamayya da suke zuwa suke yi wa gwamnati bakin fenti tana abin da kotu wannan ba gwamnati a ciki.
Kamar kwamishina na cewa ko misƙalar zargin gwamnati ba ta da sha'awa game da wannan batu na murja.
Gwamnati sha'awar ta shine cewa ba ta shiga cikin harkar shari'a ba,
amma dai ta damu da zargin murja kenan.
A wai da ikon zargin murja ita da mu da kowace al'umma.
Daga cikin tambayoyin da al'umma ke yi shine ko alkali na iya bada belin wanda ake tuhuma gabanin ya kammala nazarin takardun neman belinsa da lauyoyi suka gabatar ma kotu. Baba Jibo Ibrahim shine kwakakin kotunan Kano.
To wannan shine abin da muke so mu gano, shine muke so mu gano akwai abin da yana da wata madogara da hakan ta faru. Idan akwai madogara ta fuskar shari'a shikenan ya wanke kansa, idan babu to kuma ya sauran mataki kuma ya rage ga yanda ainihin ita wato hukumar dauka da ladabtar da ma'aikatan shari'a za ta gudanar da aikin ta kansa.
Daga karfe 9 na safiyar yau Talatar nan ce zuwa kowane lokaci ake sa ran kotun za ta zauna akan wannan batu, kuma abin jira a gani shine ko murja kunya za ta bayyana a zauren kotun, kuma kila a wannan lokaci ne duniya za ta san makomar wannan beli nata mai cike da rudani. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To madalla an gaida Muhammad Ibrahim Kwari. Masaro ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana kuma iya ƙara sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga muryar ta sake shigowa da cigaban labaran duniya.
A jamhuriyar Nijar, kungiyar alkalan shari'a ta Saman ta mai da martani bayan da shugaban hukumar yaƙi da cin hanci ta Koldev ya ayyana shirin karɓar wasu takardun binciken almundahana daga hannun mashara'antar ƙasar. Kungiyar ta ce wannan wata alama ce da ke fayyace yunkurin yi wa harkokin shari'a katsalanda. Wakilin muryar Amurka Salamu Mana Barma na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Da yake jaddada aniyar yaƙi da mahaddama dukiyar ƙasa jim kaɗan bayan bayan wata ganawa da Janar Abdurrahman Chani a fadarsa a yammacin Juma'a 16 ga watan Fabrairu. Shugaban hukumar Kwaldef Colonel Abdulwahid Jibo ya bayyana cewa takardun mafi yawancin kes-kes din da 'yan ƙasa ke jiran ganin an mai da hankali kansu na hannun masharantu. Sai dai a dokance, hukumar ta sa ba ta da hurumin kula da waɗannan takardu. Dalili kenan za su fara duba hanyoyin da za su ba su damar samun sukuni da ikon mayar da waɗannan kes-kes a hannun Kwaldef, ta yadda hukumar za ta gudanar da bincike a kansu. Waɗannan kalamai ba su yi wa ƙungiyar alƙalai ta saman daɗi ba, saboda haka ƙungiyar ta fitar da sanarwa don mayar da martani kan abinda ta kira yunkurin haɗa rikici a tsakanin ɓangaren zartarwa da na shari'a, kamar yadda za a ji daga bakin mai shari'a Musa Muhammadu Jigo a ƙungiyar saman.
Wannan magana ce wadda take idan aka aiwatar da ita tana ɗauke da haɗurra masu yawa dangance da abin da ya shafi ɓangaren shari'a, kuma magana ce wadda take tana da hadarin ta sa bangaren shari'a da bangaren zartarwa su galihin juna.
Hasali ma wannan al'amari na kama da yunkurin shiga gonar masharanta a kasar da aka yi alwashin mutunta yarjejeniyoyin kasa da kasa a cewar saman. Mai shari'a Nani Sule Abubakar Sidiku shine mataimakin babban sakataren kungiyar na kasa.
Rabuwa tsakanin mulki wanda ake ce masa separation de pouvoir a cikin yanayi na demokarasiya ko kuma yanayi na mulkin doka, shari'a ita kadai take da hurumin da za ta gurfanar da mutum gabanta domin ta tabbatar da cewa laifin da ake tuhuma shi ya aikata ko bai aikata ba. To cewa da shi shugaban Kwaldef bai yi cewa za su amsu dose daga gaban shari'a su zo su mai da wani suto wani ba karamin katsalan nan bane.
Wato kungiyar dai ta umarci 'ya'yanta da su gaggauta ficewa daga hukumar ta Kwaldef don kaucewa ba da gudunmuwa wajen yi wa doka karan tsaye.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To masu sauraro kada dai a shagali, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC din akan mitoci 1622 da kuma 31. Yanzu sai a gyara zama a saurari shirin mu na gaba.
Saka mai wuya. Jama'a, barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na Saka mai wuya. Shugaban gwamnatin mulkin soja na jamhuriyar Nijar Janar Abdulrahman Chiani ya fito fili balo-balo yana zargin shugaban Najeriya Ahmed Bola Tinubu da wasu shugabanni na kasashen Afirka ta yamma kan wahalhalun da mutanen Nijar suke fama da shi, wanda kuma ya ce suna yi don su faranta wa ƙasar Faransa. Idan kana sauraron irin kalaman da ke fitowa daga bakin Janar Abdulrahman Chiani a kwanakin nan, za ka gane cewa cece-kucen da ke gudana tsakanin ECOWAS da Nijar a sanadin juyin mulkin watan Yulin shekarar da ta gabata da shi Chiani din ya jagoranta. Fadan ya tashi daga tsakanin ECOWAS da Nijar ya koma fada ne na fatar baki ga dangantaka tsakanin Nijar da Najeriya, duk da cewa ECOWAS hukuma ko kuma kungiya ce da ke da kasashe 15 a cikinta. A duk lokacin da ya samu sarari, Janar Abdulrahman Chiani baya wata-wata wajen fitowa balo-balo yana zargin Najeriya da shugabanta, abin har ya kai yanzu maganganun nashi da Bola Tinubu sun koma kama tsakanin shi da shi ne kawai.
In ka ɗauki Tinubu, gibin ya kai Faransa ita ta ba shi iko. Bai wakala ga Allah ba ya san 'yan Najeriya su sun ka ba shi iko. Sai ya dibi, sai ya gallaza mu Nijar, ya bi umarnin Faransa, sa'annan zai samu ya zamna cikin karagashi.
Wannan kalamai suna fitowa a cikin wata hira da aka yi da shi Janar Chiani ne kwanakin ba a Yamai. To mun ji ta bakin shi shugaban Nijar ɗin. To su 'yan Nijar ɗin me suke cewa game da fitar Nijar daga ECOWAS?
Sunana Malam Sule Umaru, shugaban ƙungiyar farafula wadda ake ce ma Forum for Citoyenneté Responsable. Lallai wannan yunkuri abu ne wanda zai kawo ma ƙasashensu matsaloli. Sabili da in ka diba wadon kasashe guda uku, wato duk cikin kasa ECOWAS, duk cikin kasashen sadiyawo su ne baya ga tattalin arziki. Don haka yau su da abaya din su ce sun yi ta cikin wannan haɗin gwiwa da an kai na neman cigaban kasashen sadiyawo, wato mai da kasashen su baya ne. Idan ka diba wadonan kasashe banda suna sahun baya, yau suna da matsalolin tsaron kasa. Suna da matsaloli da makwabtansu da dama idan ka ɗauka musamman Nijar, wato idan ta yi ta sadiyawo bayan can ga matsaloli da kasashe kamar su Alje nan Benin da Nigeria kenan sun yanke hulɗa kenan. To su waɗanda kasashe Niger, Mali da Burkina ba su da tekun Maliya, ba su iyaka da teku kenan, kaga samun daman fita da kai da kawo da sauran kasashe musamman kasashen Turai. Don haka tsaka mai wuya ce yau suka ƙara sa ƙasar mu wani ƙaimi ne aka ƙara sa talakawa, saboda su talakawa su ne za su ji matsala babba.
Haka ne, to magana fitar Niger da Mali da Burkina Faso daga wannan kungiya ta sai da yawo shi ne babban batun da wannan shiri na yau zai ci gaba da dubawa kuma ga dandano.
Wanga mataki da aka ɗauka, ni ga nawa gani wa'anga mahukunta na Niger an sa su cikin kuskure ne, saboda kaga Mali ba ta da takunkumi ko guda lahiya lau ita da Faransa, ambasa da kin Faransa yana can. Burkina Faso ba su da problem ko guda da wata ƙasa, ba su da wani takunkumi da ke gare su. Kinan an ka zo an ka tunguma mu cikin wanga kuskure, babban kuskure ne wanga, babban matsala ce muka saka muka sun cika mu ciki. Kinan wanga sojawan wanga abu da suka yi wanda ya sa su wallahi ba masoyin Niger bane ba.
Duk ɗan ta'adda daga Maiduguri sai kemi sun ba mai babu daji zaka shiga ka ce cikin Nigeria babu shi. Wani kai shugaban Nigeria da aka ɗauka ka tsaya ka kula da ƙasar ka za ka hiddata, sai ka ce ha Faransa zo ka kai mana nan soje bakin bodar Niger ka tattale min ɗan ta'adda kuma daga Nigeria suka sakuwa.
Kuma Nigeria babu wani problem tsakanin mu da Nigeria. Nigeria president kin Nigeria president kin sai da yawo ne abun da yayi da sunan sai da yawo a matsayin shi na shugaban sai da yawo ne yayi magana, ba a matsayin shi na shugaban abun da Nigeria ba. Tattalin arziki wai kai ka san da mu ko hatsi ba mu yi nan Niger, daga Nigeria ne ake ka hatsi dai wanga daga Nigeria ne ake ka mana shi.
Yanzu bari mu kutsa cikin muhawarar mu ta yau, wacce wakilin mu na birnin Yamai Sule Mumuni Barma ya shirya mana tsakanin wasu gigan 'yan siyasa guda biyu wanda kowannensu ya taɓa tsaya har takarar shugaban ƙasa na Niger ɗin. Ina muku magana Alhaji Tahiru Gimba da kuma Intini Kar Alasan. A wannan tattaunawa ta yau shi Tahiru Gimba ya ce ai ECOWAS ko sai da yawo ba sa da hurumin cewa za su horar da wata ƙasa, domin ita sai da yawo ɗin nan ai ƙungiya ce ta haramun wacce wasu tsofaffin shugabannin kasashen Afirka da ta hanyar bindiga suka zo kan mulki suka kafata.
Ita sai da yawo kira ga gani saboda sun gaju ne mulki sun kara a cikin wanda aka kafata. Yakubu Gawaki da gashi na sashi wanda sanka don minista ma ya ba da yawa gidan shi. Sai da yawo ginin Yakubu wani Lagos an kafata inda sun son kenan.
Ana yi tar da 75
shi ma general ne mai juyin mulki. Sai ni kunce lieutenant colonel na Niger, Lamizana yana general na wata waltata zan Burkina, Musa Traore yana general
na Mali,
Kiriku na Benin, Wunde Taya colonel ne shi ma, Wunde Taya colonel ne ya yi mulki shi ma ya hau na Murtani. To an ka diba wa an ka tambaya wani mutane shi ne ake ta yi wa an ka tambaya an ka kawo ECOWAS soji ne su gaji mulki ko ina suna gasar kata ko ya zai da yake shi zo zan.
Amma suna cewa kamar da mutane ne tsari ne wanda sun riga sun tarar su waɗannan sojoji ba wai ainihin
sojoji su ba. Ya jima general ne na Togo shi ba uban wanga president da nan. To ina na demokrasiya kin take wa an ka tambaya referendum ina na an ka yi shi an ka ce wane ƙasa al'umma ƙasar Niger da mu Burkina da waye za a shiga ECOWAS ko za a kawo ECOWAS da sunan ba. To abin da ya samu fefu da mu soja su masu gaki sun ka samu kasa da uku kuma soja masu gaki uku su hinda mu za mu planning da tattalin arziki na gaskiya. Yaushe baka san inda aka buga kudin ka ba, baka san inda aka zancen shin sai dai wayan ka ji ba faransanci community economic des etats de l'afrique de l'ouest. To ina economy shi ne an ka yi da tattalin arziki shekara 50 ba daya ba.
Amma har yanzu ayyukan kasashen nan ba su fita daga IMO ba da ke kula da harkokin
su. Saboda tana zuwa dole kuma ta zo dan in baka da yanci kana da mota baka da abin volkin da yayi ne bai ba ka sha mota ne baka da birkin da baka da ko biya ga ne kana da dalabar mota daga kana zaure ba zai yi ba. Kuma in za mu samu hidda kanmu Allah ya hidda kanmu cewa na matsayin da muke ciki, tsangin da muke ciki shekara 50 fasika bayan kusan 50 na ECOWAS, ƴan Nijeriya da ƴan Najeriya ba mu yarda ba su.
President, a tunkar wannan mataki ya kake ganin wani irin ci gaba zai samar ko kuma koma baya?
Wallahi ni dai ci gaban da zai kawo wa fisibilai ban gan shi ba. Me na ga koma bayan da zai kawo? Saboda menene koma bayan da zai kawo? Na farko dai kaga waɗannan ƙasashen Mali, Niger da Burkina Faso. Mali ƙannanmu ne, Burkina Faso ƙannanmu ne, Nigeria ƙannanmu ne. Saboda in ka diba duka al'umma guda ce, har da su Cote d'Ivoire da sauransu, duka al'umma guda ce, duka mu 'yan Afrika ne. Kuma ce ni kai duk kokowa wanga shugabannin da kasa guda uku sojan ga da suka amshe mulki da karhi da suka zo dukansu cewa suka yi Afrika ko kuma da suke ta Afrika, har suna alfahari da Thomas Sankara, suna alfahari da Kadafi, suna alfahari da Lumumba. A lokacin in suka diba wanga hitan na sai da yawo sun ci amana waɗannan mutanen ne, kuma sun ci amana waɗanda suka kirkira sai da yawo. Saboda waɗanda suka kirkira sai da yawo da suka yi shi dogon nazari ne suka yi na haɗa kanu Afrika.
Amma kuma yana magana da samun ƴancin kai, hujjar da aka bada kenan.
Samar da ƴancin kai, ita Najeriya ta samu mulkin mallaka France ce, France an kore ta daga nan ko? An kore France. Shikenan duka muka zo muka yi kowa labu sanni no an kore France. France ta tahiyatta. Kuma dan France ta tahiyatta sai mu komo mu tsakanin mu ci juna. Di ba illar da zai kawo wannan abu, na faɗa ma waɗanga ƙasashe guda uku. In ba su da kowa cikin ƙasashen nan saura da suka yi saura cikin sai da yawo ƙasa 12, watakila akwai ɗan Nijar ba ka rasa dai miliyan 4 cikin waɗannan ƙasashe. Shi Tahiru Najo ya ce a ɗan Nijar su dawo su zo su ɗauki katu da shejur Tahiru Gimba, mu yi makan mu adalci. Kuma Najeriya babu wani problem tsakaninmu da Najeriya. Najeriya presidentin Najeriya presidentin sai da yawo ne. Abin da ya yi da sunan sai da yawo, kuna tunani lokacin iso da aka yi kudeta na Mali, inda ce nika yana president an exercise na sai da yawo, da ya tashi ɗauki mataki. Ka gani mutane duka suka yi wuta, amma sauran kasashe sai suka kotamta ma al'ummarsu da a matsayin shi na shugaban sai da yawo ne ya yi magana, ba a matsayin shi na shugaban abin da Najeriya ba. Illar da wanga abu zai kawo mana, ka ga na farko dai kasashen nan mutanen namu ba za su ji daɗin zama cikinsu ba. Sai an sake tsari kartu wannan ta sai da yawo, ita take ba mu 'yancin mu ta ko ina, yanzu babu zancen ta.
A matakin sai nan da shekara guda ne ya zai fara aiki.
To mun ji Allah bai matakin nan mu ba mu fatan wannan matakin ya yi tasiri, saboda ni ce ma mataki ne wanda ba a yi nazarin shi ba. Di ba yanzu in ka ɗauka mun yarda wanga AAS da aka yi ƙasashe guda uku, wanga ƙungiya ta a yi yaƙi da ta'addanci ce, ba ta da wani amfani illa yaƙi da ta'addanci. Shikenan babu wani tattalin arziki da ta za ta samu. Tattalin arziki wai ka san da mu ko hatsi ba mu yi nan Nijar, daga Najeriya ne ake ka hatsi dai wanga daga Najeriya ne ake ka mana shi, ko dawon masara ba mu yi. Yanzu frontier kinmu da Benin wannan da aka like, ka san 'yan Nijar nawa suka yi asara, ka san 'yan Nijar nawa suka talauke, ka san kai akwai 'yan Nijar da suka yi command kin kaya sun ma yahi, ka san ko nawa banka ta durƙusar da su ta amshe musu gidajensu. Kuma wai Togo mu daga Togo za a ɗauko mana abinci sai an biyo Burkina kannan a iso wajenmu? To di ba wanga mataki da aka ɗauka, ni ga nawa gani wa'anga mahukunta na Nijar an sa su cikin kuskure ne. Saboda kaga Mali ba ta da takunkumi ko guda, lahiya lau ita da Faransa, ambasada kin Faransa yana can. Kaf Sahel ta shekarar jiya da muka kora nan, su da Mali jiya ne ko shekarar jiya ne suna sallah ana ta kuwa Kaf Sahel, Nijar ta kore ta. Burkina Faso ba su da problem ko guda da wata ƙasa, ba su da wani takunkumi da ke gare su. Mu ne ke da takunkumi. Kuma waɗanga ƙasashe duka, Mali ta ɗauki alƙawarin za ta yi zaɓuɓɓuka, lokaci ya kai na zaɓuɓɓuka ba su yi ba. Burkina lokaci ya kai bai son sabka. To mu Nijar ko lokaci ba mu hidda ba na transition, kenan an ka zo an ka tunguma mu cikin wanga kuskure. Babban kuskure ne wanga, babban matsala ce muka sun cikan mu ciki. Kenan wanga sojawan, wanga abu da suka yi wanda ya sa su wallahi ba masoyin nishar ba ne ba.
President Tayo Bimba, magana nan ta sai da yawo, akwai gyara kuku a bakin alkalin ya riga ya bushe.
An yanke rago ya kwanta.
Ba zai yi wuce, amma ragon nan ya tashi
ba. Fita cikin sai da yawo shi ne alheri ga ƙasarmu. Shi ne alheri ga ƙasashen ganin
uku. Kuma babu wata maganar gyara
shi. Babu abin da yanzu a yi. Ga IOS, ga ECOWAS. Ga IOS ga sai da yawo. A tattauna, gyare-gyaren da za mu yi na hawan bodar wanga in ka shigo waje na ga abin da za a yi, ga abin da za a yi daidai wa daidai. Ruwa saki, daidai ruwa daidai saki. In ka ba ni visa ya sa maka visa. In babu visa mu yi shaka
na ana cewa kasashen nan na IOS su ne mafi talauci a duka gabaɗaya kasashen
da aka tawo ma. Ba ne ake faɗi babu wanda ke ɗan Najeriya yau musibar talauci babu shi. Saboda siyasar da shugaban kasa na su sabon yasa ya hidda tallafi ga man fetur ya hidda wane ne hidda wane ne ba kare albashi kowa ya san gina ramu yake ana fita abinda turuwa ta aji a dafa a ci ce nan alheri gare mu in muna son gobe mu shiga cikin kasashe masu wani haske na duniya dole hitan mu kuma dole mu haɗa ƙarfin mu ba wai zancen ya ji dan wani alasa ya ce a IOS da an ga tabbar da ta'addanci
yaki da
ta'addanci Najeriya ai ta'addanci ya mamaye Najeriya duk arewa Najeriya babu inda zaka ta kai noma yanzu babu mai gona an ga ta ba kuma babu inda zaka ta kai kiwo babu inda zaka ta kai noma Najeriya arewacin Najeriya kuma state 20 ne bis 36 kenan ya yi karin rabin kasa duk ɗan ta'adda daga Maiduguri sai kebi sun mamaye babu dajin za ka shiga ka ce kikin Najeriya babu shi wani kai shugaban Najeriya da aka ɗauka ka tsaya ka kula da ƙasar ka ya za ka hiddata sai ka ce ha faransa so ka kai mana nuna soje bakin bodar Niger ka tattale ni ɗan ta'adda kuma daga Najeriya suka kuwa kowa ya sani daga Sokoto dajin kawai suka zuwa da mashin su biyo ta dogon dutse a biyu ta hilinge da shi
ma ne. Ai can dama akwai rundunar haɗin gwiwa Niger, Nigeria, Chad da Cameroon
ta yi. Ai an ga aikin da ta yi sojojin Niger har gobe suna ga kula da bodar Niger da Nigeria.
Madalla to bari mu ja burki a nan sai Allah ya kai mu rana wato mu zo mu ci gaba idan Allah ya kai mu rana wato daga cikin abubuwan da zamu duba har da cewa shin tsakanin Niger da Nigeria wace kasa ce tafi dandana kudarta a sanadin wannan takunkumi da rufe kan iyakoki da ke tsakanin wannan kasashen biyu yanzu kuma sai mu gode wasu baki namu Alhaji Tahiru Gimba da Intanet Kar Alasan da kuma musamman shi wakilin namu Suleiman Muni Barma da ya hada mana wannan muhawara a madadin su Ali Mustafa Sakwato ne a Washington mun bar ku lafiya
madalla da haka kuma muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice.
To a takaice sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta kasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza da ke karkashin ikon Hamas ta ce adadin Falastinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya zarta mutum 29,000. Sojojin Isra'ila sun ba da rahoton kai hari akan Yunis a jiya Litinin wato birni mafi girma a kudancin Gaza yayin da kasashe ke ci gaba da bayyana damuwa akan shirin da Isra'ila ke yi na kai farmaki ki a birnin Rafa da ke kusa inda Falastinawa miliyan 1,500 suka fake. Akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirgin su a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen a cewar rundunar sojan Amurka. Tsawon makonni kenan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ke harba makamai masu linzami akan jiragen ruwa da ke wucewa ba tare da sun haddasa wata barna ba ko kuma a lokuta da yawa makaman ba sa taba jiragen a wani kokari na tilastawa Isra'ila daina yakin da take yi da mayakan Hamas a Gaza.
To baki ɗaya anan muka kawo ga ƙarshen shirin na wannan lokacin. A madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin ta karanto labaran duniya. Sai editor mu ta wannan zangon Grace Alheri Abdu. Da Dadi Balawai da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Kelvin. A washe da muke muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Sai anjima.